Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan muhimmancin wanke hannu. Bincike ya nuna cewa tsaftar hannu na da matukar muhimmanci kuma yana da rawar da yake takawa wajen kare kamuwa da kuma yada cututtuka a tsakanin al'umma. Dalilin haka ne ya sa Hukumar Lafiya ta Duniya ta ware rana ta musamman a watan Oktoba na kowace shekara a matsayin ranar wayar da kan jama'a game da kula da tsaftar hannu. A don haka ne abokin aiki na Mansur Sani da ke muradi a Jamhuriyar Niger ya yi hira da mai kula da kuma gargadi kan tsafta a ma'aikatar kiwon lafiya da ke jihar Muradi, Dr. Usmani Yakuba, inda ya yi magana akan alfanun da ke tattare da wanke hannu da kuma illar da rashin hakan ke haifarwa, inda ya fara da bayyana cewa
babbar fa'inta ta farko da muke son al'umma ta yi bangaren nan na tsafta ma gaba ɗaya aka dunkule ta. Tsafta ayyuka ne wanda ɗan adam ya kamata ya yi shi da kanshi na kiyaye malatuttuka wanda ana iya ɗauke su ta tsakanin ɗan adam da mutum, ko tsakanin ɗan adam da dabba, ko tsakanin ɗan adam da ruwan sha, ko tsakanin ɗan adam da muhallin shi, ko tsakanin ɗan adam da abincin da zai ci. Kinan kaga duk wannan tsakanin ya kamata ɗan adam ya san yana da halaka da muhalli, yana da halaka da abinci, da ɗan uwan shi, da dabba, da itace, da duk abin da ke goye da shi. Ɗan adam ya san shi kankan shi ya ma hi a wannan abubuwan daraja. Kinan wannan dumalatin zai ɗauka a rayuwar shi ga wannan abubuwan ne ya kamata ɗan adam ya fahimta, nan ne yake ɗauko su, dangance da halayen shi, dangance da buƙatocin da zai yi a cikin rayuwar shi, nan ne zai ɗauko wannan malati, ko kuma yanda za shi ya ɗauko shi. To sai ya gano ta nan yake ɗauko shi, sannan in an kwatanta shi ne zai kiyayewa, zai gane lalle abin nan yana da muhimmanci. To sai abu na biyu, wanke hannuwa. Don me aka ba wankin hannuwa muhimmanci? Hannu shine dalali na kazamta. Tunda an ce dan adam iya da halaka da muhalli, iya da halaka da abinci, da ruwan sha, da itace, da dabbobi, da duk inda zaka dahawa, kenan hannu wannan dalalin malatin ne shine zai ka dahawa ya dauko maka malatin nan, ko ka shafa a jikinka, ko ka ci a bakinka, ko in ruwa ne ka sha, ko in iska ne ka shake shi. Duk abinda ma in mu'amala ce da wani dabba, da in ko dabba ta taba wurin kai ka zo ka hau, ko wani tsuntsu ya taba wurin kai ka zo ka hau, duk wani ya riga ka taba mahallan kai ka zo ka hau, nan wurin ne hannunka ko jikinka zai dauko maka wannan malati. To in baka yi hattara ba, abin nan zai shiga ta bakinka, ya shiga ta hancinka, ya shiga ta idonka, ya shiga ta hudodin jikinka, tunda duk jikinmu fatar kuke gani duka hudodi ne wa. In mutum bai hattara ba, duk kohi ne ga sunan na shiga malati ga dan adam na kwayoyin cuta, saboda su ba ganin su ake ba, kankana ne ta hanya fata, ta hanya hancinka, ta bakinka, in ka sha ko ka ci wani abu, nan ne zaka dauka malatin.
Wani irin cututtuka aka dauka ta dalilin rashin kula da wanke hannu?
Rashin kula da wanke hannu, malatuttukan wanda ake gauga ya dauka babu kaman ma a ce kwalara, ko zawo da amai, ko kuma akwai ciwon tsutsotsin ciki. Saboda in mutum kana zuwa magewayi ba ka wanke hannu, kana ma'amala da bayan gari, ko na dabbobi, ko na mutum, anan kwayoyin cutar tsutsotsin ciki suke. Tsutsotsin ciki kun ga akwai kwarba, akwai macijin ciki, akwai abubuwa da yawa wanda suna shanye jinin mutum, ta nan ake ɗauko su. To kaga in mutum bai tsafta ba, bayan ya yi ma'amala da muhallin shi, ko da wasu ayyuka wanda yake yi, nan ne hannu kazami zai kawo mishi tsutsotsin cikin nan, ya zama musu illa ga jikin shi. Sai ga mutum yana ramewa, ko kuma mutum yana jin jikin shi yana kasala, ko jinin ya rage ba akan ya gane ba, sai an ji auna za a gane.
Me yasa ake gargadin yara a makaranta akan wanke hannu?
To abinda yasa mu likitoci muke gargadin yara, shi dan adam aka ce kamar karamin ice ne, in ka shuka shi tun yana dan karami kana bayar ruwa, in ya karkace ka tara shi. To mun so kamar wanke hannu ya zamanto tabi'a ce ta dindindin, ta shiga a cikin rayuwar dan adam. Saboda harko na ce mutum duka a rayuwarka tun ka zo duniya har ma ka barta, a ce to kana da ma'amala da wannan abubuwan da na hudu farko. To in ya zamanto karamin yaro ya tashi da tabi'o'in wannan na tsafta tun yana karami, yana zuwa makaranta ana koya mishi, to an so ya girma da su, an so ya hatara, an so ya aikata, in ya girma shi ma sai ya zamanto kamar shi ma ya zama likita mai daukar tutan nan, yana yada ta al'umma duka ta gane abin da ake nihi, ta dauki wannan zance ta je ta aikata shi a yaki da cututtuka gaba da. Kaji abin da yasa aka hiba yaro karhi, saboda kwale yaro ita kamar fara takarda ce in kai rubutu daidai zamanin aiki. Kaji abin da yasa
karshe me ya sakonku ga al'umma akan fa'idar wanke hannu?
Babban sakon mu zuwa ga al'umma wajen wanke hannuwa, akwai lokacitika wanda suke da muhimmanci na wanda wajibi ne dan adam ya wanke hannuwa. Dan adam in zai ci abinci wajibi ne ya wanke hannuwa. Dan adam in ya fito daga magewayi wajibi ne ya wanke hannuwa. Dan adam in zai ci abinci ya wanke hannuwa. Dan adam in yayi gashe-gashe ya wanke hannuwa. Dan adam in yayi aikin hannu, kun ga akwai masu kwasar taki, akwai masu yin kila, akwai masu yin tuki, akwai masu yin biro, ko biro kake kana taba abun ordinator wannan wanda tapreta ana daddana dukkanin wurin ma akwai kwayoyin cuta. Ya kamata dan adam duka ayyukan da kake jikar-jika ka dora wanke hannuwa, ko kuma in ma baka wanke ba jikar-jika ya zamanto da duk in zaka ci abinci nan a tabbatar da ka wanke hannuwa. Kuma wanke hannuwa ma shi ma yana da sharadi, ya zamanto kamar a ce duk sati dan adam ko shi da iyalin shi ma gaba daya ya hore su da yanke akaiwa, saboda a cikin akaiwa nan kwayoyin cuta suna boyewa. In ka je magewayi bayan garin sai tsaya a ciki, ko da ka yanke hannuwan ma sai ga abin bai tasiri ba. Amma ya zamanto dai mutum ka bar zama da akaiwa nan tana yin tsawo kwarai kamar ta ba ta dan adam ba, abin bai da kyau. To kun ji dai abin da muke so ka kira ga al'umma, alhamdulillah dai ya zamanto kowa ya gane gashi-gashi shi ma ya da cuta yake. To a dora wanke hannuwa dangance da taimaka mu da a tsaya da ya da cutar nan, insha Allah za mu ci nasara a cikin kasar.
To madalla, ganin yadda wanke hannu ke da matukar muhimmanci ga kiwon lafiya, yasa a jamhuriyar Niger ake koyar da shi a makarantun primary a matsayin darasi mai zaman kansa. Madam Almu Aisata Hamza ta yi ƙarin bayani game da tasirin hakan.
Wankin hannu ya kamata yaro a koya mai tun yana fetit maternal, muke koya musu tun suna yara. Etap 8 ce ta wankin hannu, dum a koya ma yaro da ruwa mai tsafta da sabuli. Kenan wani lokaci ya kamata mutum ya wanke yaro ya wanke hannun shi in yayi wasa, in ya hito da makewaya, in ya ci abinci, in ya taɓa wa'ensu abubuwa haka masu ƙura ko masu salte. Lokacin nan yaro ya kamata ya wanke hannun shi kamin ya yi amfani da wannan hannu. Kuma da wani irin ruwa ya kamata ya wanke hannu? Ya wanke hannun shi da ruwan sabuli da ruwa mai tsafta. Kinda da ruwa mai tsafta da sabuli za ka wanke, kakka wanke hannunka da ruwan dauda ka ce ka wanke hannu, kenan ka ƙara ma kanka wani malati. Lesson kin wankin hannu ko mu da muna yara muna lakwal, an koya mana a lakwal. Tunda daga lakwal muke hita da tarbiyoyi iri-iri na tsafta, an gwada mana na hannu, na komi da komi an gwada mana, kamun a ce yau lezane 2000 corona ta zo. Kenan mu deja tunda muna koyawa cikin lesson de moral, l'hygiène des mains, kenan yaro ya kamata a koya mishi yanda zai wanke hannuwan shi kafin ya amfani da shi. Kuma me yasa ake wankewa? Saboda ciwo hannu wuri ne mai taba ciwoyi, wuri hanya ce ta daukan malati hannu. Kenan ya kamata da hannu da cikin akaiwa duka yaro ya wanke. A addinance ma kun ga in za mu sallah sai mun wanke hannuwan mu, mun tsaftata jikin mu sannan mu yi a sallah. Kenan hannu hanya ce ta malati, kenan mu wanke shi da kyau. Rigakafi ya hi magani.
Suma ɗaliban ba a bar su a baya ba, don sun bayyana wa abokin aikin nawa Mansur Sani abinda suka sani game da muhimmancin wanke hannu.
Sunana Alkaira ta Abdulrahman.
Wace kalas kike?
Sai a wanke hannu saboda cuta.
Me zaki ce ma sauran yara waɗanda ba su wanke hannu?
Kazan Sa'aratu Abdulkarim.
Shekara ki nawa?
9.
To menene ake ce ma wanke hannu?
Tsafta.
Yaya ake wanke hannu misali?
A cuɗa ko ina da ko ina da sabuli da ruwa.
Ruwan masu kyau ko ku masu dauda?
Masu kyau.
Sai a wanke.
Mama yaya Ibrahim.
Yanzu kuma na ga hannunka kamar da dauda. Ka wanke shi? Eh?
Ah.
Eh? To menene sunanka?
Kalan.
Ya aka kada ba ka wanke hannu ba?
Ah, yanzu da cikin kalas ne.
Daga cikin kalas kake. Me muhimmancin wanke hannu? Dawa dawa yake koya muku ku rinka wanke hannu a gida ko ku a lokal?
Mariam.
Me take cewa?
Cewa take a rinka wanke hannu.
Dami-dami ka rike cikin abubuwan da ta ce suna kawo matsala in ba a wanke hannu ba.
In aka shiga makiwa aka zuwa wanke hannu ba, yana kawo matsala. Salimu Sani Yarima.
Ni madan ta ce muku game da wanke hannu?
A rinka wanke hannu saboda cuta.
Da ina ake wankewa yanzu a wanke?
Da bayan hannu da cikin tangan nan. da sabuni da ruwa.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma kun da je abin da kwararru ke cewa game da muhimmancin wanke hannu. Kuma ya kamata a rika ba wa yara kwarin gwiwa kan wanke hannu domin fa an ce rigakafi yafi magani. Da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani. Sai ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Mu huta lafiya.